لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين من أجد الغدية الله سبحانه وتعالى ميكوى ميكومي واندسكين يوكوانسا دي دسا آياننا من وانرانا مي البركة الآن الجمعة ya kuma ba mu iko muka zo muka gabatar da sallar juma'a a wannan wuri mai albarka masallacin juma'a sannan kuma da yaddarsa da amincewarsa ya ba mu ikon dawowa domin dorawa a karatun mu da muke gabatarwa a wannan wuri na tafsirin alqur'ani mai tsarki yau muna juma'a 26 ga watan Ramadan hijirar Annabi sallallahu alaihi wasallam a shekara 445 wanda ya daidai da 5 ga watan 4 miladiya wanda ya daidai da 5 ga watan 4 miladiya 2024 je na manta nace 6 ga wata kuma ba tare ne ba wani ya ce ko ban samu fanshoki na bane to saboda haka jiya mun yi kuskure ko da za a ji karatun mu na jiya 4 ne ga wata amma muka ce 6 ga wata saboda haka yau ne muke 5 ga wata insha Allah kuma yau shine majalisun mu na 28 a cikin Ramadan din kuma yau muke so da agajin Ubangiji da taimakonsa za mu rufe tafsirin mu na Alkur'ani na bana da muke gabatarwa na rana a wannan masallacin wanda kuma insha Allah da daddare ma a masallacin sarkin Sudan shi ma dai za mu rufe tafsirin namu na bana in Allah ya ara mana rayuwa bayan sallan isha to ɗan uwa sunan nemi cewa ya kamata a ƙara lokaci zuwa ladi saboda ganin kusan babu inda ake tafsirin da rana a zuwa nan to mun yi nazari kwamitin masallaci sun karbi koken da ɗan uwa suka yi kuma har yanzu sun karbi koken masu karatun su ma ganin ɗawainiyar da suke tunda karatun nan mun fara shi tun kwana 2 kafin azumi mun dauka saba'an watan Sha'ban muka yi azumin kwana 2 Sha'ban yana kwana 29 a ga watan Ramadan muka dauki azumi to yau azumin muna da azumi 26 in mun yi kaga ga wancan kwana 2 mun yi azumi mun yi majalisi 28 kenan da tara majalisi 29 dauke saboda haka mun yi wa Allah godiya da ya bamu wannan lokacin ya kuma bamu dama tunda muka fara karatun nan da taimakon Allah ba a samu kasawa ba haka dai Allah ya taimake mu da dukkan yadda ake dai ake gudanar da karatun kaga wannan ni'ima ce da ya kamata mu yi wa Allah godiya akan ta to amma duk da ƴan uwa sun roƙa cewa a yi amfani da wata dama don a ci gajiyar asabar da ladi din to su ma muka ce to za a duba kuma bayan tattaunawar mu sai aka ce to a gabatar da wata muhadara wani darasi wanda dai zai amfani mutane ba dai tafsirin bane amma kuma darasi ne na addini wanda dai zai amfani mutane a gobe da jibi din insha Allah saboda haka gobe din a daidai wannan lokacin akwai darasi da za a gabatar a gobe da kuma jibi a irin wannan lokacin akwai muhadara wanda ni da Malam Tijjani za mu gabatar zai bani 'yan mintuna kuma shi ma zai dauki 'yan mintuna kuma haka na goben ma zai bani 'yan mintuna kuma zai dauki 'yan mintuna mu dai duk mu taimaki kanmu dai zama mun ci gajiyar kwanakin azumin maimakon mu je mu ta bacci a gida mu gaji da bacci har ma mu yi hirar da bata dace ba to gari dai ko babu komi mu engaging kanmu cikin aiki na alkhairi sai ga Ubangiji ya ji kanmu inda muka gaza a wani abun Allah ya cika mana shi shi abin da yasa ake so bawa ya zama ko ina yana da hannu a aikin alkhairi, saboda idan farillar ka ta samu tawaya to irin wani nafilfilin ake dauka sai a tusa maka, sai ka zama Allah ya taimake ka kai gaci, domin dole za a yi awo a ranar lahira, dole za a yi hisabi, dole za a yi awo. Kuma in an zo awon nan skelin lahira adalci ne da shi, duk abin da yake babu shi a cikin kayanka ba zai auna maka shi ba, domin a lahira babu cuku-cuku, babu kama kafa, babu duk abin da ake a duniya na rashin gaskiya, a lahira babu shi. Allah ya ce ya haramta wa kansa zalunci, kuma ba zai bari wato wani ya zalunci ba, saboda aka skelin lahira skeli ne wanda yake cike da adalci, yana auna dukkan ayyuka. Shi yasa sai aka ba mu ayyuka na nafilfili, saboda idan muka dage da su, in aikin mu na farillar bai cika ba, a nafilan ake dauka a cika ta, sai kaga mutum wato ya kai labari. Fatar mu dai Allah ta'ala ya karba mana duk ayyuka nan da muka yi, duk ayyuka nan da muka yi lalime muke a duhu, amma dai cikin laliman da muke muna karfafa kauna, Allah zai karba mana. Shi yasa muke roko Allah ta'ala ya yaki zuciyarmu, ya sa duk abin da zamu yi mu yi shi dan Allah, kuma muna roko Allah ya karba mana, Allah ya ji tausayinmu ya karba mana, kada Allah ya dubi jahilcinmu da kurakuranmu da gangancinmu. Allah ya kalli kaunar da muke masa, da kaunar da muke wa annabinsa, da kaunar da muke wa alqur'ani, da shauki da muke na addini. Allah ya tausaya mana inda muka gajiya, Allah ya cika mana. Jiya mun kwana karshen aya ta 212 a cikin wannan sura mai albarka, suratul shu'ara. Yau kuma insha Allah za mu tashi kan aya ta 213, kuma gaba ɗaya ma surar ta shu'ara wato ayoyinta 227 ne. Kaga in ka cire aya 13 kwata-kwata abin da ya rage aya 14 ne, wanda shi za mu karanta insha Allah, sannan kuma sai abin da zai biyo baya na daga jawabai da nasiha da ‘yan uwa za su yi mana, domin wato mu cika lokacin majalisin namu ya zama mun fa’idantu da cikakken lokaci insha Allah. Allah rahma, sai mu tashi kan aya ta 213. Fala ta da umar Allah ila
haka. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Fala ta da umar Allah ila haka. Fatakuna minal mu'azzabin.
Allah yake cewa fala ta da umar Allah ila haka. Kar ka kira ma Allah tare da Allah ilahan akara wani ubangiji, fatakuna minal mu'azzabina, sai ka zama kana daga cikin wanda za a yi ma'azaba a lahira. Ma'ana in ka aikata hakan, Allah madaukakin sarki wannan yana gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam ne, manzon Allah ba zai bauta wani Allah ba, saboda haka tsoratarwa ake wa al'ummarsa cewa mutum ya kiyaye kansa wato wajen hada Allah da wani a cikin wato bauta. Allah ya ce idan mutum ya haka, to tabbas in ya mutu akan wannan zai zama yana daga cikin wanda za a yi wa azaba a lahira. Allah ya ce wa anzir ashiratakal
aqrabi,
na'am,
wa kabir janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin,
na'am,
fa in asauka fa qul inni bari'un mimma ta'malu.
Allah ya ce wa anzir ashiratakal aqrabina, wa anzir ashiratakal aqrabina. Allah ya ce ka gargadi mutananka na kusa, wato su ne banu Hashim da banu Muttalib, kuma manzon Allah ya yi musu gargadi a bayyane, kamar da Imam al-Bukhari wato ya kawo hadisi. Hadisi ya zo cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ya gargadi mutanansa bayan ya kira su akan dutsen Jabal Abi Qubais, ya tara su ya ce musu, ya mashar Quraishi, ya ku taron Quraishawa, ishtaru anfusakum, wato ko ishtaru li anfusakum, yau ku bani hankulanku gaba daya, kowa ya kashe kunnansa ya nutsu ya ji abin da zan gaya masa. Yake cewa la a gani an ku minan la shay'a, ku sani wato kowa ya je ya aiki wato ya zama ya kulla ciniki tsakaninsa da Ubangiji na bada rayuwarsa don taimakon addini da bautar Ubangiji, don la a gani an ku minan la shay'a, ni ba zan wadata mu komi a wajen Allah ba. yace ya bani Abdul Muttalib la agani an kun min Allah shay'a ya ku bani Abdul Muttalib kusani ni bazan wadata mu komai a wajen Allah ba ya Fatimatu binti Muhammadin ya Abbas bin Abdul Muttalib ya Abbas wato dan Abdul Muttalib la agani an kun min Allah shay'a ka sani bazan wadata maka komai a wajen Allah ba ya Safiyatu ammatu Rasulullah ya ke Safiya babar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la agani anki min Allah shay'a ki sani ba zan wadata miki komai a wajen Allah ba ya Fatimatu bintu Rasulullah salini ma shi'iti ya ke Fatima yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ki tambaye ni duk abin da kike so ki tambaye ni la agani anki min Allah shay'a amma ki sani ba zan wadata miki komai a wajen Allah ba a wata riwaya an ce dutsen safe ya hau sai ya zama yana kiran wato ganuwa ganuwa wato na Qurayshawa asali yana kiran wato ganuwa yana cewa ya bani fihirin ya bani adiyin lebutuni min Qurayshin yana kiran ganuwa ganuwa na Qurayshawa kadis samau wato sai duk ya kira su suka hadu faja'ala allazi la yastati'u an yakhruja yursalu rasulan linzira ma huwa wanda ma bai samu zuwa ba manzon Allah cewa aje a duwa masa me ya hana shi zuwa saboda zai isar musu wani sako da yake so kowa ya ji a bakin sa sallallahu alaihi wasallam wato ba a bakin dan aike ba faja Abu Lahab wa Quraysh Abu Lahab a wannan taro yazo tare da Qurayshawa da yazo sai manzon Allah yake cewa ara'aytum law akbartukum annakailan bilwadi turidu an tagira alaikum akuntum musaddiqiya yanzu inda ba ku labari cewa a bayan dutsen nan akwai dawakai wato anyo hari za a kawo muku wato anyo hawa za a kawo muku hari za ku gaskata ni yace yanzu ina ce muku a wannan bayan dutsen Safan yanzu akwai mayaka sun yo hawa za su kawo muku hari na ba ku wannan labarin da baki na za ku gaskata ni sai suka ce ma jarramna alayka kadiban tunda kake cikin mu bamu taba ji kai ƙarya ba bamu taba shedarka da cewa an samu wato ƙarya a bakin ka ba kala sai manzo Allah ya ce to in kun yadda zan iya gaya muku gaskiya ba ku taba tuhuma ta da na taba gaya muku wata magana da ku ganta ba daidai ba to ku sani inni nazirul lakum bayna yaday azabin shadid ina muku azaba ina muku gargadi wato gaba ga azaba mai radadi ma'ana ku zo Allah ya aiko ni a matsayin manzo ku kade ta Allah ku bar bautar gunki ku zo mu haɗu da ni da ku mu bautawa Allah madaukakin sarki in ba ku yi haka ba ina muku gargadi in za ku haɗu da azabar Allah azaba wanda take wato mai radadi kala Abu Lahab sai Abu Lahab yace taballaka wato tirda kai ko kuma Allah wadanka alihaza jama'atana yanzu dan wannan kurin ka tara mu to Allah madaukakin sarki in ka tawa manzon Allah bayya shi Allah ya ce tabbar yada Abi Lahab wa tabba shi ma abin da ya fada sai Allah ya mayar masa kuma aka hada shi gaba dayansa da jikinsa da matarsa da duk abin da ya shafe shi Allah yake cewa sai salan garan zata Lahab Abu Lahab da matarsa za su shiga wuta mai huruwa wa mar'atu zai shiga wuta mai huruwa wa mar'atu da matarsa hammalatul hatab wanda take wato yowa maku wato mai yowa maku Allah ya ce fiji da hablum min masad a cikin wuyanta wato akwai igiya ta wuta wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba su labari tun suna gidan duniya cewa su dai suna daga cikin waɗanda za su shiga wutar jahannama tunda Allah ya saukar da bayanan su tun suna raye balo a kama sunan Abu Lahab a cikin alqur'ani saboda abin da yayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi abin da bai dace ba amma kuma Allah ya sakanta masa da abin da ya dace da shi saboda haka wannan shine abin da manzon Allah ya fara gaya wa mutanansa da Allah ya aiko shi Allah ya ce masa wa anzir ashiratakal aqrabina ka gargadi yan uwanka na kusa kuma haka ake so duk mutumin da Allah madaukakin sarki ya hore masa wata ni'ima to yan uwansa na kusan nan su shaida ni'iman da Allah ya hore masa balle ma ni'ima ta annabci balle ma ni'ima ta manzanci balle ma manzanci irin na annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka kaga kenan shi wani abu ne da ya kamata dama wato yan uwansa na kusa su fara cin gajiyar wannan abin saboda haka Allah ya ce masa ka gargadi wato yan uwanka kuma har yanzu ichi dan adam kullum wato yana wato zuciyarsa tana kulluwa da abin da ya saba. Shi yasa wa Bahaushe yake cewa sabo turken wawa, sai a daure shi a turke, bayan ya sha wahala in aka sake shi in yaje kuma sai ya dawo gurin turken ya zauna, saboda ya saba da wurin. Dan Adam ya saba da garin su, ya saba da ƴan uwansa, ya saba da danginsa, da makwabta, da abokan zama. Kullun ya tafi zaka ga yana begen su. Shi yasa sai Allah da ya bashi wannan ni'ima ta manzanci, yace to je ka fara yi wa ƴan uwanka na kusa gargadi, domin in wani zai ci gajiyarka ya zama ƴan uwanka na kusa nan suna sahun gaba a wajen cin wato gajiyar annabcinka. To shine wato Ubangiji yake cewa wa kafir jana haka limanin tabaka minal mu'minin, kuma wayanda duk suka yi imani da kai suka bi ka, to ka tausa samu su kuibi, ma'ana ka mu'amalance su mu'amala ta tausayi da jin kai, wato da jan su a jiki. Fa in asauka, amma idan suka saba maka ko da ma dangin naka ne, fa qul ka ce inni bari'u mimma ta'malun, ni dai wato nayi baran da ku, ba ni ba ku cikin abin da kuke aikatawa na bautar wani Allah. Ma'ana idan shi yanzu Abu Lahabi ai ya gaya manzon Allah wannan ne, saboda manzon Allah yayi kira a bar bautar gunki a koma zuwa kade ta Allah da bautar Allah, to shi yasa ya gaya masa wannan magana. Saboda haka sai Allah ya ce idan dangin naka sun saba maka akan abin da kake kiran su, ka ce musu inni bari'u mimma kuntum ta'malun, la ko inni bari'u, ni nayi bara'a da ku mimma ta'maluna, wato cikin abin da kuke aikatawa shine na daga bautar wato gumaka. Allah ya ce
wa tawakkal 'alal 'azizir rahim allazi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin.
Allah ya ce wa tawakkal 'alallah, ka dogara ga Allah shine alal azizi, akan sarki mabuwayi, ar-rahim wanda yake mai jin kai. Al-aziz shine mabuwayi mai dankar kafirai, in ya danke shi ba zai kwace ba, shine yake halakar da kafirai a duk lokacin da ya ga dama. Ar-rahim shine mai jin kai, yana jin kan annabawansa da ya aiko su koda wato kafirai sun saba musu, sai wato ya ba su haƙuri, sannan kuma ya azabtar da kafiran. Ko ar-rahim shine mai jin kan mu'minai, idan suka yi aiki nagari Allah ya karbe su kuma ya ba su wato gidan aljanna. Ubangiji yake cewa wato ka dogara ga Allah al-aziz mabuwayi, ar-rahim mai jin kai, shine allazi yaraka hina taqumu, ubangijin da yake kallon ka a lokacin da kake tashi ka fadi a cikin sallah, lokacin da kake kwana kake sallah, hina taqumu a yayin da kake tashi wato kake sauka. Wa taqallubaka fi sajidin, da yayin da kake wato kaiwa da kawowa a cikin ruku'u wato da zama da kuma wato sujjada, ma'ana ubangijin ka shine wanda yake kallon ka a lokacin da kake sallah.
Innahu huwa samiul alim,
shi ubangiji huwa samiu, shi mai ji ne bisa maganganun da kuke yi, al-alim masani ne da halin da kuke ciki. Na'am.
Hal nunabbi'ukum 'ala man tanazzalu shayatin.
Na'am.
Tanazzalu 'ala kulli affakin nasim.
Na'am.
Yulquna as-sam'a wa aktharuhum kadhibun.
Ubangiji ya ce hal nunabbi'ukum, shin yanzu ba na ba ku labari ba, ya ku kafirai, alaman tanazzalu shayatinu, akan wanda shaidanu suke sauka. Aida cewa suke yi wai shaidanu wato suna jiyo maganganun mala'iku a sama, yawa saboda haka wato suna jin maganganun wato sai ubangiji ya ce wato wannan kam an riga an tare su, yanzu dai suna zuwa gurin bokaye suna jin karerai, ko kuma suna wa bokaye shifta su gaya musu karerai su, ko bokaye su dauka su gaya wa mutane. Shine Allah yake ce musu wato hal unabbi'ukum, shi in ban ku labari ma, alaman tanazzalu shayatin, wato bisa wanda shaidanu suke sauka a kansu. Allah ya ce tanazzalu ala kulli affakin, suna sauka akan dukkan mutanen da suke makaryata, asimin wato dukkan mutumin da yake mai yawan kirkiran karya, shine kamar misalin boka, asimin wato mai yawan sabo shine fajiri, wato kamar wato boka, ko kuma kamar musailamatul kazzabi, kamar da wadansu malamai wato suka fada cikin tafsirin su. Yulquna sam'a, wa'annan shaidanun suna jefa magana wato a kunnuwan bokaye, wato suna jefa magana ai ma sami'uhu minal mala'ika, irin magana da suka fauta wato lokacin da suka hau sama. Hadisin da muka karanta, hadisin Imam al-Bukhari, wanda ya ruwaita daga Abu Huraira Allah ya yarda, shi yake cewa idan Ubangiji ya hukunta wani lamari a sama, mala'ikun da suke kewaye da al'arshi sai su kada fukafikin su saboda kankan da kai zuwa ga Ubangiji. Wannan ƙara kada fukafikin, manzon Allah ya ce sai ka ji wata ƙara kamar an ɗauki sarƙa an buga a jikin dutse. Saboda haka sai mala'ikun sama ta bakwai sai su ɗauki tasbihi, sai mala'ikun sama ta shida su ɗauki tasbihi, haka ya sako har mala'ikun sama ta ƙasa. Idan su ma suka ji mala'ikun sama da su sun yi tasbihi su ma suka yi, sai su ce wa mala'ikun sama ta biyu, mai Ubangijin mai hukunta, su ma sai su ce, sai su tambayi Ubangijin mai cikakken iko ne, mai Ubangijin mai hukunta, Ubangijin mai cikakken iko ne, su ma sai su tambayi na sama ta biyu, su ma su tambayi sama ta uku, sai abin ya sake komawa har sama ta bakwai. Su ma mala'ikun sama ta bakwai sai su tambayi mala'ikun da suke wato alashin Ubangiji, sai kuma sai Ubangijin ya hukunta kaza da kaza da kaza da kaza, sai kuma duk labarin ya sake saukowa ƙasa. To a lokacin ba hana aljanu hawa sama ba, idan labarin ya sauko har gurin mala'ikun da suke ƙasa ta daya, su kuma sai su rika maimaitawa, Ubangiji mai girma da buwaya ya hukunta kaza, Ubangiji mai girma da buwaya ya hukunta kaza. To wannan sai fara kunnan shedanu, su kuma sai su sulmiyo, ko kuma wata daga cikin kalmomin sai fara kunnan su, sai su sulmiyo, sai su zo su gaya wa boka, sai su gaya wa boka kalma daya su kara goma, shi ma boka in ya ji sai ya dauki daya shi ma ya kara goma, shi kuma shi ma gaya wa mutanensa. Shine Ubangiji yake cewa wai wato mu gaya muku cewa Allah ya ce aqul ahlu nabiyukum, shin in ba ku labari alaman tanazzalu shayatun akan wa shaydanu suke sauka, tanazzalu ala kulli afakin, suna sauka akan kowane makaryaci asimin wato mai yawan wato fajirci, yirquna sama, suna wato satar gani, shine wato suna ciratan gani su shaydanun, ko kuma suna jefa magana, suna jin abin da suka ji sannan kuma sai su jefa magana. Yirquna sama, ma'ana suna jefa magana, jefa magana nan abin da suka ji a bakin mala'iku sune za su dauko su kuma su gaya wa bokayen su. Shine Allah ya ce yirquna sama, suna jefa magana, wa sarum kadibun, amma yawayen su makarata ne. Wannan sama malaman tafsirin suka ce yirquna sama shine aljani zai iya magana a jikin mara lafiya. Idan ana yi wa mara lafiya ana karanta masa ayoyin Alkur'ani kamar misalin ruqiyya, aljani zai iya yin magana, yulquna sama, aljani zai iya jefa magana. Allah ya ce wa aksarum kadhibun, amma dai kar ana dogara da maganganun su, yawan su makareta ne, inji Allah. Yawa, Allah ya ce yawan su makareta ne, aljani zai iya magana akan harshen mutum ya jefo magana, shine yake yin magana, amma yana amfani da harshen mutum wajen yin magana. Amma Allah ya ce kada a yarda da maganganun su, domin yawan su makaryata ne, yawan su, Allah ya ce wa aktharuhum kadhibun, yawan su makaryata ne. Yau saboda zaga saudiya, zaga wadansu masu maganin, duk abin da aljani ya fada sai mutum ya dauka a waya sai a yada, duk abin da aljani ya fada shikenan sai a yarda, duk abin da Allah kuma ya ce wa aktharuhum kadhibuna, yawan su wato makaryata ne. Saboda mi? Saboda sukan dauki magana amma kuma sukan ƙara ƙarerayi a jiki, wato sai kuma su ga yawo bokayen su. Na'am.
Wa shu'ara'u yatba'uhum al-ghawun, alam tara annahum fi kulli wadin yatimun wa annahum yaquluna ma la yaf'alun.
Na'am, Ubangiji yake cewa wa shu'ara'u, wato hakana su kuma mawaka, yatba'uhum al-ghawuna, su kam wato patatu suna biyan su a cikin wato waƙarsu, wato fe ƙulu na bihi, sai suna faɗan abin da su mawaƙan suka faɗa, wa yarawnahu anhum, sai suna ganin tattare wannan abin tattare da mutane. Ma'ana idan mawaƙi ya zo shirya waƙa ya yi mutum waƙa, in ya faɗa alheri, wato ko da ya wuce gona da iri, ya jingina wa mutum wani abin da ba halin mutum bane, ba ɗabi'arsa bane, saboda ya ɗauki kuɗi ya biya mawaƙin, to mutane sai suna ganin wannan mutumin da wannan abin. Ko kuma saboda mutumin ya hana mawaƙin kuɗi, sai ya masa zambo, sai ya ci mutuncin, sai ya zazzage shi, sai kaga mutane suna kallon mutumin da wannan abin da mawaƙin ya jingina masa. Yawwa, shi ne Allah ya ce ɓatattu suna bin mawaƙa. Sai Allah yake cewa alam tara annahum fi kulli wadin yahimuna, shin ba kwa kallo ne su kan mawaka suna aukawa kowane irin kwari, kowane irin kwari mawaka aukawa suke yi, za su iya faran kowace magana a wajen yabo, za su iya faran kowace magana a wajen wato zambo. Shine wato allazina yasta'miluna shi'ira, shu'ara'u masu waka sune masu aiwatar da waka, wato aka ce in wai ta waka magana ce wanda akai mata wazani, akai mata wazani da wazani na larabci, wanda yake an mata kafiya, an yi tsalata da tsarin da ake so a isar da wani sako, sakon nan na farantare ko na batare, sakon nan na cin zarafi ko na yabo, sakon nan na karfafa gwiwa ko na kashe gwiwa. Malam yake cewa abinda ake nufi da shu'ara anan, ana nufin kafirai su ne waɗanda suke yin zambo wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da su Allah yake magana anan. Yace wa shu'ara'u, kaga mawaka, yattabi'uhumul gawuna, fatattu suna biye musu saboda abinda suke faɗa. Sai Allah yake cewa wato alamtar baka ganin su ne wato annahum, wato cewa su fi kulli wadin yahimuna, suna aukawa cikin kowace irin kwari wato na barna, kamar dabbobi suke. Lokacin da ka koro dabbobi in suka shigo kwari, wannan tenan, wannan tenan, wannan tenan, kowa tana hango ciyawar da za ta yi ta cira. To haka mawaka suke, shi duk inda ya tsinci kansa, in gurin yabo ne zai yi yabo ya wuce gona da iri, in gurin zambo ne zai yi zambo ya wuce gona da iri. Sukan yi zambo wato wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar misalin ka Abdullahi bin Zab'ari as-Sahmi, kamar Hubaira bin Abi Wahab al-Makazubi, kamar Musafi ibn Abdul Manaf, kamar Abu Uzza wato Amr bin Abdullahi al-Jami, kamar Umayyah bin Abi Salt al-Saqafi, wa'annan sun yi maganganu na ƙarya da batanci wa Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qalu, sai cewa suke a waƙar su, nahnu naqulu misla ma yaqulu Muhammad, mu ai muna fadan irin abin da Muhammad yake fada, Muhammad yake fadan Al-Qur'ani, su ne suke fadan waka, wai suna fadan irin abin da Muhammad yake fada. Wa qalu shi'r, wato sun yi maganganu na waƙe-waƙe, wace ma ilayhim gawatu qawmun, wawaye daga cikin mutanen su kuma sun biye musu, yasma'una ash'arahum, suna sauraron waƙe-waƙen su, suna jin abin da suke fada, wawaye daga cikin mutanen su. To shine Allah madaukakin sarki wato sai ya jan kunne, Allah sai ya jan kunne, shine Ubangiji yake cewa wa annahum yaquluna ma la taf'aluna, su dai mawaka suna fadan abin da wato ba haka yake ba, suna fadan abin magana wanda take wato magana ta ƙarya. Mawakin da bai shiga ciki ba shine mawakin da Allah ya ce illal ladina amanu wa amilus salihati, sai mawaka da suka yi imani da Allah, suka yi aiki mai kyau, wa zakarullaha, wato suka ambaci Allah kafiran da yawa da yawa, waka bata shagaltar da su gabarin sallah ba, bata shagaltar da su gabarin zikirin Allah ba, bata shagaltar da su gabarin karatun Alkur'ani ba, wakar sun dauke ta waka ce za su yi wato amma bisa ma'aunin da ya dace. Wantasaru, su ne wato suka taimaka wajen yi wa kafirai zambo a lokacin da kuma kafirai suka yi wa Annabi zambo ko addinin musulunci, min ba'di ma zulimu, sun yi amma bayan an zalunce su. Allah madaukakin sarki bai hana wanda aka zalunta ya dauki fansa ba, mun gane ko, Allah bai hana wanda aka zalunta, wa Allah yake cewa lamine ne ku bani wannan ayan, Allah baya san bayyana alfasha illa man zulim, la yahibu Allahul jahara bi su'i illa man zulim, min alqawli illa man zulim, ko Ubangiji bai hana wanda aka cuce shi yi sai an cuce shi ba, idan an zalunce ka Allah bai hana ka ce an zalunce ka ba, ai taba ka aka yi, in an taba ka kuma sai ka ce an taba ka, amma in ba taba ka bai kamata kuma ka ce an taba ka ba, yawwa, amma in an taba ka sai ka ce an taba ka, wani ya cuce ni, wani ya zalunce ni, wani ya mun kaza, amma in ba a yi maka ba bai kamata kuma ka jingina ma wani wato laifin cutar da kai ba. Allah ya ce illa man zulim, shine anan ma sai Allah yake cewa waɗanda ba su ga cikin irin wayancan mawakan ba, mawaka ne da suka yi imani da Allah, suka yi aiki mai kyau, kuma suka ambaci Allah da yawa da yawa ta hanyar yin zikiri da karatun Alkur'ani da sallah. Wantasaru, suka kuma taimaka, suka nemi taimako wajen daukan fansa akan waɗanda suka zalunce su. Allah ya ce min ba'di ma zulimu, bayan an zalunce su. Shi yasa aka ce famani tada alaikum fatadu alaihi bimithli ma tada alaikum, mun gane ko, in an zalunce ka daidai ne karama. Saboda haka wato bihajjul kuffari lahum, sun yi zambo wa kafirai, wato wa'annan kan suna cikin wato jumillar mu'minai, falaisu mazmumina, ba sa daga cikin mawakan da aka zarga. Kaga kenan ashe mawaka sun kasu kashi biyu, akwai mawaka wanda musulunci ya zarga, yawa su ne wanda ayoyi biyun nan na farko suka yi magana. Allah yake cewa wa shu'ara'u yattabi'uhumul gawuna, mawaka waɗanda ɓatattu suke bin su. Wa'annan ayoyi guda biyu da alamtar din da wa shu'ara'u su biyu sun yi magana akan mawaka waka irin na zargi wanda musulunci ya zarga. Amma wannan ayata ilal ladina amanu wa amilu salihati to ita kuma tana magana akan mawaka ne wanda kuma musulunci yake yaban su. Saboda haka wake ne sun kashi kashi biyu. Dalilin saukar wannan ayata ilal ladina amanu wa amilu salihati, Malik yake cewa Ka'ab bin Malik Allah ya dare shi ɗaya daga cikin mawaƙan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kenan, wanda in an taɓa manzon Allah Qurayshawa suka yi masa zambo, suka yi masa waka, suka soki musulunci da abin nan, shi kuma sai ya zo lokaci guda zai shiryo ta, ya zo shi kuma sai ya ɗauka sa. Shi ne yake cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallam an saukar masa wato wahayin Alƙur'ani game da maganan waka, sai manzon Allah ya ce innal mu'min, cewa shi mu'mini yujahidu bi saifi wa lisanihi, yana yaki dan dauka addinin Allah da takobi da kuma harshen sa. Akwai mu'minin da wato zai yaki da takobi, akwai mu'minin su Khalid bin Walid, akwai mu'minin da kuma shi abun yakin sa shine harshen sa, irin sa Hassan bin Sabit, shi dan can gidan yake, yawa can gidan yake a wajen halitta. Saboda haka shi duk inda aka je ko aje gurin yaki ma shi yana tare da mata, yana gefe daya, shi ba zai iya shiga cikin gumurzu ba. Amma kuma in an zo gurin yaƙi da harci, to kowa zai sallama masa, kowa zai sallama masa. Shine manzon Allah na masa kirari yace Allah ya karfafi Hassan bin Sabit bi ruhil qudusi da malaika Jibril, yace i musu zabo Jibril yana bayanka, i musu zabo Jibril yana bayanka. Saboda shi ma da abin da bayo da Allah ya masa, wato takobin sa shi a harshen sa yake. To shine Malam yake cewa bayan an saukar manzon Allah wannan ayar, manzon Allah ya ce innal mu'min, shi mu'mini yujahidu bi sayfihi, yana jihadi da takobin sa, wa lisanihi da kuma harshen sa, wallazi nafsi bi yadihi, manzon Allah ya ce na rantse da wanda rai na yake hannun sa, laka anna ma tarmunahum bihi nadha nabli, abinda kuke gaya musu nan yanda suke jin zafin sa yafin harbi da kibiya, abinda kuke gaya musu na zambo yake gaya wa su Hassan bin Sabit, abinda kuke gaya wa mushrikan Makka nan radadinsa da suke yafi harbi da kibiya. Shine wato yake cewa Ubangiji ya saukar da aya dangane da waka, wato ya saukar da Alƙur'ani, Alƙur'ani yana zargin waka da mawaka. Akwai daga cikin mawaka na musulunci, akwai Hassan bin Sabit, akwai Abdullahi bin Rawaha, akwai Ka'ab bin Malik da wasu daga cikin wato sahabban manzon Allah. Sayyidina Abubakar shi ma gurin waka ne, Sayyidina Umar gwaninta ne, Sayyidina Ali gwaninta ne, Sayyidina Usman gwaninta ne, amma suka ce Sayyidina Ali ya ma fi wa'innan uku ya zauna zaba waka, amma duk su waka su tana nan cikin Alƙur'ani da hadisi, ba ta wuce gurin. Saboda haka waka ce ba irin toyen can batatu da Ubangiji ya zarga ba. Shine malaike cewa alam ka sani kai mai sauraro annas shi'ra minhu madhmumun, a cikin waka akwai abin zargi, wa huwa madahun madahu man la yajuzu madahu, shine ka yabi wanda bai halatta a yabe shi ba, wa zammu man la yajuzu mu, ko ka zargi wanda bai halatta ka zarge shi ba. Duk wanda ya zargi manzon Allah ka kaga ai ya bata waka, ai ya bata waka, ko mutumin da ya yaba Abu Lahabi ko ya yaba Abu Jahil, ai kaga ya bata waka sa. Saboda haka malaiki cewa to a ƙarƙashin wannan ayoyi guda biyu na farko suka fito, shine wato waka irin ta zargi, saboda an yabi wanda bai dace a yabe shi ba, ko an zargi wanda bai dace a zarge shi ba. Sannan fadin manzon Allah la an yamtali a jawfu ahadukum qaihan wa daman, manzon Allah ya ce Allah ya cika cikin ɗayan ku da jini da iwa, khairul lahu min an yamtali ashiran, ya fa masa alheri sama da Allah ya cika masa cikin sa da waka. Mutum ya zama gwanin waka, to da ka zama gwanin waka a cikin ka ya zama ya cika fam da waka, gara cikin ka ya cika da jini da iwa, in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan amadu ana nufin waka da ake zargi ne, waka da shari'a take zargi. Wa minhu mamduhun, amma akwai waka da ake yabanta, wa huwa madahu man yajuz madahu, shine ka yabi wanda ya cancanta ka yabe shi, wa zama man yajuz zamu, ko ka zargi wanda ya kamata ka zarge shi. A ƙarƙashin wannan shine Allah ya fitar da wannan aya ta biyu da malai ya karanta mana fadin ubangiji illal ladina amanu wa amilus salihati wa zakaru laha ka karanta karka jama ba
wa zakaru laha katiran wan tasaru min ba'di ma zulimu wa ta'lamu alladhina zalamu ayyamun qalbin yanqalibun
na ce ka karanta wannan karkata da maimaita ba to shikenan na saki na Ubangiji yace kai haƙuri. Ubangiji yace illal ladina amanu sai wa'anda suka yi imani wa amilus salihati suka yi aiki mai kyau wa zakarullaha katira. Suka ambaci Allah da yawa da yawa. Wantasaru wato suka yi taimaka wajen yin zambo wa kafirai da suka taba musulunci da addinin musulunci. In ba da mazlum amma bayan an taba sai da aka taba su suka taba. To shine malaiki cewa manzon Allah yana cewa a wajen wannan waka tebu ko mawaka wanda suke yin abin da ya dace manzon Allah ya ce inna min ash-shi'ri da hikima akwai hikima wato a cikin waka malam shabi yake cewa kana abubakar ya kula shi'r sai dana abubakar yana yin waka wa kana umar ya kula shi'r sai dana umar yana yin waka wa kana usman ya kula shi'r sai dana usman yana yin waka wa kana aliyu ash'ara min as-salasa sai dana ali kuma ya koyi nan uku ma wato waka an rawaito hadisi daga abdullahi bin abbas Allah ya yarda su annahu kana yanshudu shi'ra fil masjid abdullahi bin abbas yana rera waka a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa yastanshidu kuma yana nema a zo ayi farawa annahu da umar bin abi rabi'a al makdhumi wata rana aka ce ya kira wato umar ibn abi rabi'a al makdhumi ya kira shi fastanshadahu wato ya nemi yamar waka qasidatun wata qasida fa anshadahu iyaha ya rera masa wannan qasida din wa hiya qaribun min 90 baitan wannan waka sai da ya masa baiti guda 90 summa inna ibnu abbasin a adal qasidatu jami'a take ya fara jin ta ji daya amma take abdullahi bin abbasin har ya haddace waka tas ya kuma dawo da ita kamar yadda aka yi masa ita saboda haka wannan duka ana maganan waka ce wadda musulunci bai kyamace ta ba sannan har yanzu an rawaito hadisi wato cewa annabi sallam a ranan Qurayza ranan da aka yi yakin Banu Qurayza yake gaya wa Hassan bin Sabit wato ihjil mushrikina kai zambo wa mushrikai fa inna jibril ma aka jibril yana tare da kai kai musu zambo jibril yana tare da kai wa kana yad'u lahu min baran fil masjid manzan Allah yakan sa a kafa masa minbari wato a Hassan ya kuma alaihi qa'iman yana tsaya kan minbarin wato yufatiru a rasulullahi sai wayunafahu yana yin waka yana yaban manzan Allah yana kuma wato karawa yana zakulo ababe wato ne girmama manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana fada wai qulu manzan Allah yana cewa inna laha yu'ayyidu hasan bi ruhil qudusi Allah yana karfafa hasan da ruhin tsarki shine malaika jibrilu ma nafaha au fakar a rasulullahi matsawan wato yana ubugo alkhairan manzon Allah yana fadan maganganu masu kyau wa manzon Allah yana kuma karawa wato cikin wato girmama yabo ga manzon Allah nana Aisha Allah ya dade ita ta fitar da hadisi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wato ihju quraishan ku yi zambo wa quraishawa fa innahu ashaddu alaiha min rashin nabli su suna jin zafi da radadin zambo sama da jifan su da kibiya sama da yi musu ruwan kibiyoyi rufe ne tutiri ne ko na asiri subhanallahi ubangiji yana cewa illal ladina amanu wa amilus salihati sai masu imani masu aiki mai kyau wa zakarullahi katsiran suka ambaci Allah da yawa wantasaru wato suka nemi taimako ba da mazlumu bayan an zalunce su wato Allah yana cewa la ilaha illallahu jahara bi su'i min alqawli illa man zulim Allah baya san wato mutun ya bayyana mummunan kalma sai dai wanda aka zalunce shi a wani guri ya ce fa mani tada alaikum wanda ya muku ta'addi ya zalunce ku fatadu alai kuma kurama bi muslima tada alaikum misalin abin da ya muku Allah yana cewa wa sai alamul ladina zalmu ayyamun qalbin yanqalibun lalle azzalimai da sune muwaka muwaka ta zargi da sannu za su san ayyamun qalbin yanqalibuna wato ayyamun qalbin wace makoma ne yanqalibuna wato za su koma wato bayan sun mutu ina ne makoman su wannan nan ne karshen wannan sura mai albarka wato suratul shu'ara karshen ayoyi na 200 wato da 27 kuma suran da zamu tashi wato ita ce suratul naml sura ta 27 wanda take ce a wajen jerin surori a wajen sauka kuma ita ce sura ta 48 ta sauka bayan wato suratul shu'ara kafin kuma wato suratul qasasi annan a makka aka saukar da a makka aka saukar da ita tana da ayoyi 95 ko da 4 ko da 3 kuma saboda yanayin lokaci mun ce zamu kwana zamu karkare karatu da makar karshen suratul shu'ara duk da yake akwai maganganu da yawa akan matsalolin waka wanda muke so mu yi ta amma lokaci ba zai ba mu dama ba amma ba mu sani ba muhadara mu ta gobe da ta jibi ko kila zamu taba wata magana kadan daga ciki mu ji wayan waƙoƙi ne suka halatta wayan waƙoƙi ne wanda kuma ba su halatta a yi su ba sannan kuma kamar yadda muka faɗa cewa yau din dai in Allah ya yarda za mu rufe wannan tafsiri namu muna ƙara jaddada godiya ga Allah subhanahu wataala da ya nuna mana farkon wannan karatu ya kuma nuna mana ranar da za mu rufe shi kamar yadda muka roki Allah bara cewa Allah ya maimaita mana in Allah ya ja kwananmu zuwa bana za mu ɗora daga inda muka kwana to bana ma ba za mu gushe ba da yin wannan roƙo da addu'a wa Allah subhanahu wataala cewa Allah ya maimaita mana idan Allah ya nuna mana baɗi muna cikin halin ƙoshin lafiya za mu ɗora inda muka tsaya insha Allah idan kuma Allah ya kaddara Ubangiji ya karɓi ranmu to muna roƙo Allah ta'ala ya tashi waɗanda za su ɗora akan wannan aiki na alkhairi domin mutanen da suka assasa wannan karatu yanzu suna kaburburansu suna kwance kuma muna fata Allah yana kai musu ladansu duk sanda aka bude alkur'ani aka karanta a cikin watan Ramadan a wannan guri muna sa rai Allah ba zai yanke musu ladansu ba to mu ma muna roƙon Allah ya sa muna daga cikin silalin waɗannan mutane waɗanda suka ta gabatar da wannan alkhairai a waɗannan wurare a cikin wato shekarun da suka gabata kamar yadda Allah yake muke kauna yana sadar da su da ladansu da suka assasa alkhairi kuma suka gina akan alkhairi mu ma Allah ya sa mu shiga cikin layin su ya zama mu ma ladan mu bai yanke ba idan Allah ta'ala ya karbi ranmu Allah ya sa wannan alkhairi mu ma mu ci gaba da samun kamashin sa muna kwanta cikin kaburburan mu Allah madaukakin sarki ya gafarta wa iyayenmu da malaman mu Allah ya gafarta musu Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya gafarta musu Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya gafarta wa malaman mu da iyayenmu Allah ya saka musu da alkhairi kokari da suka yi suka yi mana tarbiya suka yi mana wahala suka karantar da mu sai kokari ganin mun tashi mun zama mutanen kirki Allah ya saka ta musu da alkhairi Allah kuma ya cika musu burin su Allah kada ya tabbatar da mu Allah ya cika musu burin su Allah kada ya tabbatar da mu mu ma kuma Allah ta'ala ya karfafi bayan mu dukkan iyayenmu da zuriyarmu muna roko Allah ya shiryar da su shiriya ta addinin musulunci dukkan wanda yake ba da lokacinsa ya zo wajen wannan karatu muna fata duk addu'o'i da za a yi Allah ta'ala ya sa yana daga cikin wanda za su shiga jerin wannan addu'o'i kafin na ba wa malar dama na farko zan kara godiya wa Allah dan wannan godiya ce wa ni'ima da Allah ta'ala ya mana ta musulunci kuma Allah ya mana ni'ima har yanzu da ya zama Allah ta'ala ya sa mana cikin silalin da zamu zo wato mu bada gudumawa wajen kiran mutane akan hanyar aiki na alkhairi kaga wannan zabi ne na Allah inda Allah madaukakin sarki ya ga dama da mutum ya tsinci kansa yanzu a wata rayuwa ba wannan rayuwar ba to idan Allah ya zabe ka ya saka ka a cikin rayuwar mutanen kirki to kai wa Allah godiya kai wa Allah godiya domin yanzu wani yana nan kafiri ne wani yana nan shi ba kafiri bane ba musulmi bane yana nan baya azumi kuma yana nan a cikin sabon Allah kowane lokaci to in Allah kai ya maka gamdakatar da bin hanyar shari'a kai wa Allah godiya ka roki Allah kuma ya baka sabati akan wannan hanya sannan har yanzu muna kare wa Allah godiya da ya bamu nisan kwana a ya nuna mana wannan rana Allah ya bamu azumomi kowane azumi muka zo zamu roki Allah cewa ya maimaita mana kuma Allah din sai ya maimaita mana to muna fata Allah ya sa wannan maimaitawar da Allah yake mana ba istidraji bane Allah ta'ala yana mana maimaita mana ne don wato mu cika littafan mu wato da ayyuka na alkhairi Allah ya amsa mana Allah ya yi mana kurakuran mu sannan muna karewa Allah godiya lafiya da Allah ya bamu tunda muka fara karatun nan ko rana daya Allah ta'ala bai jarrabe mu da wata rashin lafiyar da zamu kasa zuwa gurin karatun nan ba to wannan ma abu ne mu da ya kamata mu yi wa Allah godiya bisa wannan ni'ima sannan har yanzu karin ni'ima da ya kamata mu yi wa Allah godiya Allah ya bamu dama mun azumci wannan watan tunda muka fara azumin nan har yau Allah bai jarrabe mu da wata jinya da zamu sauke azumi ba duk da Allah ya jarrabu wasu mu su ma muna fata Allah ya sa ya cika musu ladan su na azumin watan Ramadana, ko da za su biya azumin a cikin wasu kwanaki da ba Ramadan din ba. Sannan har yanzu muna karewa Allah godiya duk da halin kunci da ake cikin na rayuwa. Allah ta'ala ya sauwaka mana rayuwar, gashi da muna gudanar da azumin kuma ana samun abin da ake ci, ake sha, ake bukata. Wannan abu ne da ya kamata mu karewa Allah ta'ala godiya a kai. Sannan har yanzu godiya ba za ta karewa Allah ba, dole ne mu zama kowane lokaci muna cikin yawan Allah godiya. Muna godiya wa jama'a, musamman mai girma sarkin Dambam, musamman mai girma chairman na local government, musamman mai girma wazirin Dambam, waɗanda sun ba da gudummawa sosai wajen ganin wannan tafsiri, wato an yi shi, sun ba da gudummawa sosai, kuma mun san sun yi ba dan a fada ba, amma mu za mu fada saboda yiwa Allah godiya. Dan manzon Allah ce at-tahaddathu bi ni'mati la shukrun, ka zanta ni'imar Allah da Allah ya maka, wannan alama ce ta godiya. Saboda haka muna godiya da Allah ya azurta mu da waɗannan bayan Allah. Allah ya ba su lafiya, Allah ya ja kwanansu, Allah ya karfafe su, dukkan bukatunsu na alkhairi Allah ya biya musu, dukkan bukatunsu na alkhairi Allah ya biya musu, dukkan abin da suke jin tsoro a rayuwarsu, wuraren aikinsu, a cikin iyalansu, a duniyarsu da lahirarsu, Allah ya kiyaye musu, mu ma Allah ya kiyaye mana. Sannan za mu godiya a mutanenmu na media wanda suke ta kokari wajen daukan dawainiyar iyarin wannan karatu. Allah saka musu, ma Allah biya musu bukatunsu. Muna godiya ta musamman ga yan agajinmu, muna godiya ga mutanenmu da suke hidimar masallaci, kama daga ladananmu da masu gadinmu da leburorinmu na masallaci, duk muna godiya bisa dawainiyar da suke Allah sakanta kowa da alkhairi. Muna kara godiya a mutanen da suke ba mu sadaka, wanda suka aiko sadaka nan dandamalin wa'azi, da waɗanda suka aiko mana sadaka gidajenmu. Muna roƙo Allah ya sakanta mu kowa da alkhairi, Allah ya sa masa a mizaninsa. Sannan har yanzu muna godiya wa dukkanmu da muke sauraron karatun nan, waɗanda muke zaune a masallaci da waɗanda rasfika take kai mana a cikin gidaje, maza da mata, Allah ya sa duk mu yi musharaka cikin wannan lada. Sannan kuma muna godiya wa dukkan jama'a, Allah ya sakanta mu kowa da alkhairi. Muna addu'a Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya, Allah ya gafarta mana, ya gafarta wa iyayenmu wannan masarauta tamu, Allah ya ɗaukaka mana ita. Dukkan abin da muke bukata na ɗaukaka a wannan masarauta, muna roƙo Allah kai mana shi, Allah kai mana shi, Allah ka zauna da ita lafiya, ka ja wato zamanin shugabanninmu, ka ba su lafiya da basira da fikira, wato cikin wato jagorancinsu. Allah ka taimake su, Allah kuma ka albarkaci al'ummar Dambam, manomanmu da 'yan kasuwarmu da ɗalibanmu da kowa da kowa da yake cikin gari da wanda yake ƙauye, da wanda yake da hali da wanda bai da hali, kowa Allah ka taimake shi. Allah ta'ala ka sauwaka mana rayuwa, Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya, da mana da muke fuskanta Allah ka mata albarka, Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya. Kuma zan cika da wannan da yake, akwai masu dan karin jawabi cewa in Allah ya kai mu ba sallar isha'i, za mu rufe karatunmu da muke masallacin sarkin Sudan, wanda Allah ya sa ya samu dama, muna gayyatan kowa da kowa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Allah ka maimaita mana, Allah ka maimaita mana, Allah ka maimaita mana.
Wannan bawan Allah mai girma babban limamin Dambam da yake gabatar da mana karatun Alkur'ani mai tsarki, ba mu dare ba rana, kowane lokaci yana cikin nazari da bincike a cikin tafsirai da littattafai da internet da wayoyi da sauransu. Duka makasudi shine ya gano abubuwan da ma'anan ayoyin Alkur'ani da Allah madaukakin sarki ya aiko mana suke, don ya zo ya zauna ya karantar da mu, ya mana bayaninsu a cikin harshen da muka fahimta, shine harshen Hausa, a cikin wato kenan bayani wanda yake mafi sauki. Muna addu'a Allah madaukakin sarki ya sakamta masa da alkhairi. To jama'a, kamar yadda aka faɗa, yau shine rana ta ƙarshe na wannan tafsiri na wannan watan a wannan lokaci, don haka Allah ya kawo mu wannan lokaci, ya sa muna daga cikin wanda suka ga wannan abu da ransu. Addu'an da muke, Allah ya sakamta masa da alkhairi, Allah ya sakamta masa da alkhairi, Allah ya sakamta masa da alkhairi. Allah rahman da ya kasance tare da shi, su ma Allah ya sakamta masa da alkhairi. Mu da muke zuwa mu saurara, mu ji don mu karu, Allah ya sakamta mana da alkhairi. Duk waɗanda suka taimaka a cikin wannan harka daga farkonta har ƙarshenta, da wanda muka gani da idanmu, da wanda muka ji labari, da wanda ma bamu ji ba, wanda ma bamu sani ba, suna yi dan Allah. Allah ya sa wannan ya zama sanadin ceto a gare mu baki daya. Allah ya amfana da mu. Malam liman Allah ya saka da alkhairi. To kafin mu rufe, akwai dan jawabobi da ya kamata a ce mun dan saurare su. To bayan Allah da zamu ba su dan mintituka kadan su dan ce mana wani abu saboda likai ta ummu bihi alfa'ida, fa'idan ta zama ta abina. Na farko akwai liman Malam Nuhu, limamin masallacin Jibris na tsofar kasuwa. Sada ka zamu dan bashi minti biyar da ce wani abu ya sa mana albarka a cikin wannan.
Malam Nuhu ya iso?
To idan bai iso ba, akwai Malam Ibrahim Haruna, limamin masallacin Jibris na bakin hanya. To shi ma za mu bashi minti biyar ya sa ya tafi mana albarkacin bakinsa. Malam Ibrahim, bismillah, Allah ya saka da alkhairi.
Alhamdulillah والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مي جرما حاكمين غارين دامبام دا مي جرما شغبان قرمر حكومه يان دامبام الامام دا ثورا محلرتا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Muna gode ma Allah madaukakin sarki da ya kawo mu wannan rana mai muhimmanci domin halartar rufe karatu na watan Ramadan na tafsirin Alkur'ani mai girma wanda ake a wannan masallaci a wannan lokaci, wanda babban limam na Damban local government yake gabatarwa, Sheikh Alhaji Muhammad Bafayaya, hafizahullahu ta'ala war'ahu. Alhamdulillahi, abin jin daɗi ne da farin ciki ayyana cewa zan gabatar da kalmomi da suka sawwaka. Abin da zan faɗi a wannan muhalli shine ɗar takaitacce nasiha akan wato fa'idantuwa da a yanzu mun zo ƙarshen